الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن ياتوا بالشهادتهم اتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين
نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد كما يريد مكثاب هدواء ونم صلى شمي البركة إن شاء الله ناء النور دكينا وستو أبو جادا تفسير قرآني ميجرما bisa ga horewa da yadda da amincewa na Allah subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu muna masu farawa da kaskantar da kai da mika kokon bara zuwa ga mahaliccin mu Allah al-hayyu al-qayyum ya mana baiwa da karanta qur'ani daidai da fassara qur'ani daidai da aiki da abin da qur'ani yake koya mana dare da rana muna roƙon Allah ta'ala ya samu a cikin bayin da za su dace a wannan wata mai albarka na Ramadan ibadunmu da addu'o'inmu da sauran ayyuka muna roƙon Allah ta'ala ya amsa mana alkhairi da muke neman Allah ya bamu sharri da muke neman kariya Allah ya kare mu gaba daya iyayenmu da malamanmu da ƴan uwanmu da ƴaƴanmu da zuriyarmu da aminanmu Allah ta'ala ya gafara da rahama da jinkai zuwa gare su muna roƙon Allah ta'ala ya rayar da mu akan daidai ya dauki rayuwarmu akan imani yau da ikon Allah zamu tashi akan darasi na 16 in sha Allah a wannan wata na Ramadana hijira shekara ta 1447 muna cikin suratul nisa sura ta 4 alqur'ani jiya mun tsaya akan daidai aya ta 10 ko yau da izinin Allah zamu tashi akan daidai aya ta 12 goma sha ɗaya za mu tashi akan aya ta goma sha ɗaya. Gabannin fara karatu ababe da suka dame mu a ƙasar mu Allah ta'ala ya magance mana. Wadanda suke tada hankali Allah ya shirye su, in ba za su shiri ba muna roƙon Allah ya sa fitina da bala'in da suka ɗebo ya sa su kare a kansu. Muna roƙon Allah ta'ala ya tabbatar da zaman lafiya da aminci a gabar ta tsakiya. Fitintunin da ke faruwa a wurin Allah ta'ala ya nuna mana ƙarshensu. In akwai tambayoyi masu munasaba Ibrahim bismillah. Gabanin fara karatu insha Allah.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Yace Allah ya gafarta wa iyayen malam ya sa aljanna ta zama kuma a gare
su. Amin. Ka bazo kusa da wannan.
Sai yake cewa malam ni na kasance ina kula da mahaifiyata tsawon lokaci amma cikin kuncin rayuwa, kuma idan na ce zan fita wani gari nema sai ta nuna rashin amincewanta. Ni kuma bana ganin daɗin wato na ganta a cikin wannan yanayi na rashin wato kulawa, don haka malam nake neman shawara a wajen malam, shin zan iya fita in je in nema ko kuma wani shawara malam zai ba mu, saboda kasancewa muna kallon wannan tafsirin a wayana da ni da mahaifiyata.
Matsala ta uwa matsala ce babba mai girman gaske. Ordinarily za a iya cewa ka je ka, amma kuma duk abin da za ka yi wanda ba sabon Allah ba idan babar ka ba ta so, shawari na kullum shine ka hakura da shi. A cikin al-majmu na Imam Nawawi rahmatullahi alai, a volume na 8 yayi magana akan wannan abin da ke faruwa tsakanin ƴaƴa da iyaye, musamman abin da ke da alaka da tafiya hajji ko umra ko neman ilimi ko kuma fatauci na kasuwanci. Volume na 8 namba na 314 yace tafiyar da take da tsanani ga da'i dan zai yi ta shine tafiyar hajji da tafiyan umra, musamman na farilla wato na farko, tafiyan neman ilimi dan abautawa Allah, da kuma tafiyan neman abinci don a dogara da halal a nisanci haramun. Yace waɗannan tafiyoyi suna da matukar muhimmanci, suna daga cikin tafiyoyin da idan ɗa zai yi ba sai ya nemi izinin iyaye ba, matukar ya balaga kawai zai ba su labari ne, baba na samu damin biyan kujeran haji insha Allah zan je ni bana, ba sai ya ce na zo neman izini ba. Ko neman ilimi zai iya zuwa ya ce baba na samu admission zan je Jami'atul Azhar ko Jami'ar Islamiyya a Madina na karanta Qur'ani ko hadisi. Anan ana iya bada labari saboda muhimmancin tafiyar ba sai an tambayi permission ba. Matsala da ake ci shine ita ta ce ba ta so ta rabu da kai, kai kuma ka ce za ka tafi ne don ka nemo kuɗi ka zo ka ɗauki nauyinta, ashe ba da maslahar kanka ne na farko ba don ɗaukan nauyinta ne. Karkashin wannan malamai sukan ce in dai daman dan maslahar ta ce za ka je, ta ce ba ta so, dogaro da ayoyin cikin suratul Isra haƙura shi yafi, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima wa akhfid lahuma janaha adh-dhulli min ar-rahma wa qur rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira. Cikin suratul Isra aya ta 23 da 24, kaga daga cikin abin da aya ta fada, karka gaya musu magana marar dadi, karka yi tsawa, ka fadi magana mai kyau, ka saukar da fukafukenka gare su don tausayi da jinkai, kuma ka yi addu'a Allah ta'ala ya rahama gare su. Kaga ai anan tunda dan maslahar ta ce kake ganin ta, ita kuma tace tafi so ta zauna da kai, to zaman ka da ita shi yafi muhimmanci akan tafiya. Amma sai dai da kace kuna jin tafsiri na tare da ita, abinda zan kara akai shine baba ina roƙa masa alfarma, in dai tafiyar nan ba zai cutar da ke ba kuma kina da masu kula da ke bayan shi, to a daga masa kafa baba ya ji. Shi kuma da sharadi Imam Nawawi rahimahullahi yake cewa sharadin nan a cikin wannan volume na 8 namba na 314 zuwa 315 sai ce in tafiyar da za ka yi iyaye ba sa so akwai hatsari a cikinta, to a wannan halin kuma wajibi ne ka musu biyayya. Don haka kaga ba mu san ina za ka je ba, in hanyar tana da hatsari ko garin yana da hatsari, to anan yi musu biyayya wajibi ne, saboda iyaye suna ba da priority wa safety, amincin ɗa akan duk abin da zai samu. ita babarka ta ganka a cikin zaman lafiya yafi kaje inda zaka rika kasuwanci kullun kana samun 100 ko 200 wannan aminci da ta ganka yafi komai so in akwai rashin aminci da kuma nan musu biyayya wajibi ne so zaka babu idan babu cutuwa gare ki sai ayi hakuri a bashi yaje idan kuma akwai cutuwa gare ki to yayi hakuri ya zauna idan wurin da zai je akwai aminci ayi hakuri a bashi yaje idan babu aminci shi kuma yayi hakuri yayi me ya zauna so da aka ada prioritizing yi wa iyaye hidima in Allah ya ba mutum dama gata ce har Allah ya raya maka da iyayen ya zama suna sha'awan zama da kai gata ne Allah ya maka akwai wata kissa da na karanta ta faru a Saudi Arabia can baya amma dai buga ta da aka yi na karanta akwai wani Saudi expatriates sun buga idan zan tuna zai zama ran 8 ga December ne 2025 din nan suka yi publishing Saudi expatriates kaga kenan bai wuce 8 ga December 2025 kaga duka bai cika ma wata uku ba kenan yanzu yana dab da cika wata uku cewa wasu ƴan uwa ne wasu dai uban su dai suka je gaban alkali akan mahaifiyarsu babba da karami babban sunansa Hizam Al-Ghamidi shi da kaninsa sai ga su gaban alkali ba sun je ne rikici akan gadin baban su da ya rasu ba sun je kan matsalan gida ne ko raba fili ko raba dukiya ba matsalar daya ce shine suna rikici akan waye zai kula da mahaifiyarsu asali shi Hizam shine babba yana ta hidima wa uwar nan shekaru da yawa har ta kai shekara 100 bai tafiya in ba fita sallah ko wani abu na bautan Allah ba bai yi aure ba bai yi komai ba kawai ya sadaukar da kansa awa 24 a kwana 7 don babarsa kaninsa sai yayi aure har yayi ƴaƴan su kai samari da ƴan mata amma shi bai yi aure ba yana zaune yana hidima da ita yace ya sadaukar da rayuwarsa don babarsa a wani gari ne sunan garin Al-Qasim Ibn Uthaymeen rahimahullah shine kaman state din su muhafaza nasu me yake faruwa kanin da ya ga wansa shekarunsa shi ma sun ja karfinsa ya fara raguwa kuma bai yi aure ba bai yi komai ba shi kanin yayi aure har yayi zuriya sai ya roki dan cewa yayinsa cewa ka bari yanzu dauki baba kai kuma sai ka je kai aure ka kula da kanka ai kai hidimar da sai dai Allah ne zai biya ka sai wani ya ce a shi bai yadda ba matukar baba na rayuwa hakura da komai akai ya yadda kis ya gagara a warware shi a gida sai ga su biyu a ainihin kotu mahakama gaban alkali alkali yayyaye ba wa daya hakuri kowa ya hau kujerar naki kowa yace shi zai hidima da babarsa alkali ya gagara warware sai yace a nemo baban aka dauko ta aka zo da ita alkali yace tunda sun gagara ittifaki ke baba ki zabi daya daga cikin su a wajen wa kike so ki zauna sai tace da shi Hizam da kaninsa a wuri na matsayinsu kaman matsayin idona na dama da ido na hagu ne in aka ce ka zaba wanne zaka zaba ba zaka yi zaban daya ba a bar maka kayanka duka biyu akai tace wallahi matsayinsu kaman idon dama da hagu ne ba zan yi zaban daya na hagu da daya ba sai dai a bar mun kayana duka alkali sai yace okay tunda ya gagara shi bari yayi hukunci sai ya kalli baban Hizam Al-Ghamidi sai yace masa tunda kai shekara da yawa kana ta hidimar babarka ba kai aure ba kuma karfinka ya tafi ba ka da ƴaƴa ina ga abin da kai muna addu'a Allah ya baka aljanna babu yanzu ka bata dama ta koma wurin kaninka tunda iya da gida ya fi ka karfi kuma yana da ƴaƴa maza da mata da za su taimaka wajen kula da ita abubuwan da kai na baya Allah ya bada lada na aljanna ana faɗan wannan wanya fashe da kuka bai da ja ya sallama alkali amma yana cikin bakin cikin an raba shi da yau babarsa hidima so kaga karo kenan an je kotu ba dan raban gado ba dan me dan wa zai yi wa babarsa hidima to wasu kuma yau gudun iyayen ma suke yi gudu suke yi sai yace a batta a kauye kar ta zo birni shi dan Abuja ne in ta zo birni ya Allah da ya kyauta ta na wallahu ta'ala alam
malam bai tambaya ta gaba mace ce take cewa akwai wani maganin family planning wato contraceptive maganin yana hana periods shin mace dan kwadayin yin ibada a wannan wata na Ramadana za ta iya sha Allah ya sa ta da alkhairi
amin ya hayyu ya qayyum cikin majmu'un fatawa na Sheikh bin Bas rahmatullahi alai yayi magana akan hukunce-hukunce da ke da alaka da larurar mata aikin haji a volume na 17 namba na 60 da 61 har ma da 62 musamman na 60 din akai nake magana a yanzu. A cikin abin da ya fada yace shine idan bincike na likitanci ya tabbatar da shan pills ko contraceptives da ake da su za su hana zuwan al'ada na iyaye mata don ta samu yin aikin haji musamman dawaful ifada ko kuma umura musamman dawaful umura ko tana da kudin yin itikafi a masallaci ko kuma dan ramadana sai ta dauki pills matukar binciken likitanci ya tabbatar da pills din babu matsala yace in ta sha daidai ne amma dole sai an samu likita ya tabbatar da yin haka ba matsala na daya na biyu kuma ya mata recommending menene ya dace da jinin jikinta da lafiyarta anan yace ya halatta ayi sai yace amma idan akwai cutarwa a ciki ko likita yace akwai danja a ciki bari shi yafi yace dogaro da maganar da Allah yace wala tulqu bi aidikum ila tahluka suratul baqara bangaren aya ta 195 sai yace anan gurin ta hakura shi yafi alkhairi amma in babu cutarwa to ya halatta a sha pills da zai dauki al'ada don haji ko umra ko itikafi ko azumin watan ramadana wallahu ta'ala a'lam
sai na karshe a tsamawa sai ce assalamu alaikum wa rahmatullah
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
Allah ya cikan magabata ya kuma kula da kudiyan malam albarkacin wannan wata na ramadana
amin ya hayyu ya qayyum
malan karkashin ayin da aka karanta wa hatun nisa asadukati inna nihila take cewa an bar mata ya saboda mahaifinta ya rasu ta dauki nauyinta a wurin aure har bashi sai da kaci to yanzu da aka kawo sadakinta za ta iya biyan basu sukan da taci karkashin dawainiyar auren da ta yi mata a matsayinta na uwa a shawarwa lafiya daga hafsa
wani lokaci sai a rika boye sunayen masu tambaya din ko akwai inda wa sirrufi ma yusarrufihi ko musamman tambaya da take da bukatun sirri ko dan privacy ko na wani laifi to ba mu cika san a bayyana sunan mai laifi ba mai yiwa mai laifin wani baban Allah ne Allah ma yana kunyan baban sa na kwari yana boye laifinsa so da haka a gane tambayar da za a faɗi suna da kuma wanda ba bukatun a faɗi suna din ka iya cewa ta faɗi sunanta amma bari mu sayi saboda yanayin tambaya din ko akwai jerin fatawoyi na al-mawsu'a al-fiqhiyya al-kuwaitiyya littattafai ne masu matukar muhimmanci da kasar Kuwait ta buga na fatawoyi karkashin Ministry of Al-Qawf and Islamic Affairs wato ministry da ke dealing da endowment da kuma shu'un islamiyya volume 45 suka buga iya daga cikin mafi muhimmancin takaddu da na gani da ke da alaka da fatawa masu muhimmanci da ya shafi kimiyya da kasuwanci da abin da ya shafi mu'amala ta mutane sun nuna matukar kwarewa a wurin tare da fatawoyin majma'ul fiqhil islami da makamantansu a volume na 39 sun yi magana akan matsala mai kama da wannan musamman nan ba na 206 da 207 suna cewa ka'ida na addinin musulunci sadaki 100% mallakan ya ce mace wannan ayar da kika ja ta 4 a cikin suratul nisa'i hujja ce mai karfi Allah ya ce a basu sadaki kuma mun yi bayani a tafsiri so da haka sadaki mallakan ya ce da za a aura 100% nata ne koda mahaifinta da mahaifiya ba su da ikon daukan wani abu sai da izininta amincewanta kuma amincewan tana cikin excitement wato the peace of mind a cikin amincewan nata na biyu suka ce dukkan hidimar da ya shafi dakin auren mace gaskiyar magana akan miji yake ba akan mace ba mu kiyaye dukkanin mu a baya mun ci bulus din nan amma gaskiyar magana idan ka auri mace aka kawo maka gado da kujeru da fridge da TV wallahi kawai kara aka maka amma haƙƙin daki suka ce completely na miji ne kai zaka sa labule kai zaka sa gadaje kai zaka sa kujeru kai zaka sayi food flask kai zaka sayi gas cooker kai zaka sayi ainihi microwave kai zaka sayi carpet kai zaka sayi tsintsiyar da za a share gida kai zaka duk abin da ake bukata kai zaka yi in kuma ba ka da hali ba banta iya da hali yace bari in tallafa wannan kuma yayi kyau saboda aure akwai nau'in taimakekeniya a ciki amma matsalar shine ka turnike kaman ba haƙinka bane kai shiru ka matse to wannan muke kalubalanta in daman naka ne sai ka ce to za a dan yi magana da Allah ko shi babanmu Allah zai dafai bangaren da ko kuma dai ka bayi shuru kai da tako kai iya abin da zaka iya yi idan shi ya ga inda ka kasa ai zai tallafa maka kar ma ka kashe zuciyarka ka ce kana jira kawai kai abin da kai zaka iya yi ala ayi halin abin da yake na karshe da zan fada akan wannan matsala ita ce idan har ya kasance uwa ta kashe kudi a wani hidimomi sai take son taba sadaki za ta iya yi amma sai da izinin yadin idan kika roke ta tace eh baba bismillah ai kin sha wahala ke ma gashi ai har dabbobinki a kauye kin sayar babu damuwa ai aiki da shi to wannan yayi in kuma tace gaskiya baba sadaki na ina bukatan kaya na to kada ranki ya baci dauki ki bata ai watakila in banda gadin babanta wannan shine kudi na farko a duniya da ta mallaka a dunkule to in ta roki alfarma a bar mata kai kuma miji in an zo za a yi aure mareniya ce karka takaita akan bada sadaki da yan akwatunan ka guda biyu ko uku ka koma ka matse kai ma sai ka tausaya ga suna fa wannan mareniya ne mamata za ta takura wani bangare zan iya tallafawa duk yadda suke kai kafi su dama dama don kana iya fita ka nema amma me iya yiwa uwar ba ta fita ta nema to mu idan za mu yi aure mu rika tallafawa kar mu rika tunanin ka to ai haƙƙinsu ne ni ba zan yi ba a'a ko nasun ne idan akwai da zaka taimaka ka shiga ka taimaka in shi akwai abin da ya fi karfinsa ku taimaka amma kar kuma kowane bangare ya kashe zuciya dan yana ga wani zai iya yi bari mu kashe zuciya ba amma wannan kuma kuskure ne ka je ka auri yar manya kawai dan za a maka wannan mutuwar zuciya ce in kauna ta shiga tsakani ka zama jarumi ka nema in an maka baka nema baka sa rai ba ni'ima amma ka sa ran nan in aka hana ka sai ya sa maka hawan jini so kar ka zama ragon namiji kaman hawainiya wallahu ta'ala a'lam aramma ko tambayoyin nan ba su isa ba sun isa haka mu shiga cikin karatu ba ya yau abubuwan naku suke ta dirga ne ɗaya ya dirga a nan wani ya dirga can ko wani ifritu ne ya zo kusa to arma ayi a fara da isti'aza bismillah
a'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafkhihi wa nafthihi يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن Allah kana aliman hakima
za mu tashi akan aya ta 11 a cikin suratul nisa yau za mu kutsa mu fara karatu akan abun da ya shafi rabon gado Allah ta'ala yace yusikumullahu fi auladikum lizakari mithl hadhil unsayain fa in kunna nisa'an fawqa ithnatayn falahunna thulutha ma tarak wa in kanat wahidatan falahan nisf ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما dalilin saukan wannan aya shine Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu kamar yadda malaman Qur'ani suka kawo irin Ibn al-Jawzi al-Qurashi a cikin Zadul Masir fi ilmi tafsir shine cewa Jabir ibn Abdullah yayi rashin lafiya fa adahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi ya ziyarce shi bayan ya ziyarce shi sai Jabir yake cewa ciwo yayi tsadani manzon Allah idan na rasu yayi za a yi da dukiyata a lokacin sai Allah ya saukar da wannan aya yusikumullahu fi auladikum lizzakari mithlu hazzil unthayaini ma'anarta shine yusikumullahu a hausance Allah yana muku wasiya fi auladikum a cikin ƴaƴanku maza da mata lizzakari da namiji mithlu hazzil unthayaini ana bashi kwatankwacin rabon mata guda biyu ne yusikumullahu fi auladikum lizzakari mithlu hazzil unthayaini fa in kunna nisa'an fawqa ithnataini falahunna thulutha ma tarak idan ƴaƴan da aka bari mata ne da suka kai biyu ko sama da biyu to a cikin dukiyar babansu ana ba su gadon kashi biyu cikin uku ne wa in kanat wahidatan fala annis idan mace ɗaya mutun ya bari ƴa kwaya ɗaya to tana gadon rabin dukiyarsa ne wali abawaihi likulli wahidin minhum as-sudus mimma taraka in kana lahu waladun idan kuma ya zama mutun yana da ƴaƴa ya rasu to iyayensa guda biyun nan kowanne ana ba shi kashi ɗaya cikin shidan dukiyar abun da ya bari din nan fa in lam yakul lahu waladun wa warithahu abawahu fali ummihi thuluth idan kuma ya rasu bai da ɗa bai da ƴa iyayensa za su gaje shi to anan uwar ana da ba ta kashi ɗaya ne cikin ukun abun da ya bari fa in kana lahu ikhwatun idan yana da ƴan uwa na jini babu ƴaƴa fali ummihi sudus anan mamarsa ana ba ta kashi ɗaya cikin shida ne min ba'di wasiyatin yusi biha aw daini bayan wasiya da yayi da kuma bashin da ake bin sa an biya su gaba ɗaya faridatan min Allah aba'ukum wa abna'ukum aba'ukum iyayenku wa abna'ukum da iyayenku la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a ba ku san wanne ne a cikin su suka fi amfani gare ku ba faridatan min Allah raban gado farilla ne daga wurin Allah inna Allah lalle Allah kana ya kasance aliman mai ilimi ne hakima mai hikima a cikin hukuncinsa wannan aya magana take akan gado kuma raban gado iya da ilimi ne mai zaman kansa a cikin addinin musulunci ko alƙalai ba kowa yake da fasahar raba gado ba sannan kuma matsala ce ta raban gado bata gaza karatunta kaje kayi primary kayi secondary kaje jami'a kayi degree a accounting ba abinda ke cikin gado na addini karatunsa bai wuce karatun da muke na primary da secondary da BSc accounting ko BSc economics ko BSc abinda ya kama da wannan ba bai gaza wannan ba shi yasa a cikin ilimin gado ko a manya-manyan malamanmu a duniya ba duka suke iya raba gado ba wasu daga cikin suna yi irin su Ibn Uthaymeen rahimahullah suna nika shi yadda suke so wasu daga cikin malamai sukan yi tawali'u irin Sheikh Muhammad Nasir rahimahullah yana ce ana lastu bi fardi wato ni ba mai ilimin raba gado bane in an kawo matsala sai ce zan muku bayanin hadisan amma rabawan ba zan iya yi ba mai iya yiwa ya faɗa a babin tawali'u ne Allah ta'ala ya masa rahama amma dai wannan kaulin bakin sa ne gabaninmu shiga cikin ayar raba gado din mu fara magana akan ta akwai wasu muhimman abubuwa da ya dace mu sani akan raban gado na farko Allah ta'ala ya raba gado kashi 99 cikin 100 a ayoyi guda uku ne a Qur'ani na farko shine irsul usul wal wusul shine gadan tushenka da kuma reshenka kaman kai bishiya ne tushenka shine uwa da uba da kakanninka reshenka kuma su ne ƴaƴanka da jikokinka to shine wannan Allah ya raba gadon a aya ta 11 da aran mai karanta yanzu yusikumullahu fi auladikum sai na biyu a cikin aya ta 12 shine Allah ta'ala yayi magana anan in ka duba aya ta 12 shine walakum nisfu ma taraka azwajukum a ciki Allah subhanahu wa ta'ala yayi bayanin raban gado da ya shafi irsul zawjaini sannan bayan wannan kuma sannan wal ikhwa min ghairil um sai na uku shine Allah yayi raban gado a ƙarshen suratul nisa yastaftunaka في النساء قل الله يفتيكم يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك زوا كرش آية 176 سي حديثي نهدو لما ظن الله إرادة أمينة سبتة قريش يناتشيوا الحق الفرائض بأهلها فما بكي فهو لأولى رجل ذكر حديثي ينا بخاري دا مسلم البخاري دا ما حديثي ندبو بيو دري بكوي دا ثلاثين دا بيو المسلم حديثي ندبو دا دا دريشي دا دا بو مشابير ودنا أبا بيو دا هوري دان كريكي سو ربنغادو كفهم تيسو فهمتا نحقيقا to da izinin Allah ka fahimci matsalan gado kashi 95 cikin 100 na farko muka ce shine suratul nisa aya ta 11 abin da ya shafi gadon iyaye da yaya kakannu da jikoki yusikumullahu fi auladikum na biyu abin da ya shafi gadon ma'aurata tsakanin maza da matansu da kuma ƴan uwa wannan kuma yazo aya ta 12 walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna waladun fa in kana lahunna waladun sai ce me falakum rubu'u mimma tarakna min ba'di wasiyatin yusina biha kaga anan gurin zuwa karshe shine shafi gadon mata da wasu ƴan uwa sai aya ta 176 anisa'i ita kuma magana akan abin da ya shafi gadon ƴan uwa sai kuma hadisin bukhari da muslim a bukhari hadisi na 2700 da nawa da 32 a muslim hadisi na nawa 1615 wadana ababe guda hudu mu kiyaye su in mutun ya fahimci guda hudun nan fahimta ta hakika kuma yayi practicing yadda ake yi na hakika ya shekara guda yana yi to da izinin Allah zai fahimci kashi 95 cikin 100 masail na gado gabanin araba gado abinda ake farawa da shi na farko wanda za mu yi magana ayoyin bari na ambace su shine in akwai mutun ya rasu kudin likafani da ruwan wanke shi da kudin da za a masa hidimar tonan kabari a kaida yana cikin kudin abinda ya bari ne gabanin araba gado sai an cira wannan amma alhamdulillah mu saboda dattaku ba a daukan wannan abokare da ƴan uwa ke yi to shikenan an yi wannan fi sabilillah to ba sai an cire ba na biyu in ana bin sa bashi duk bashin da ake bi sai an gama biyan bashi wanda aka tantance ya tabbata na uku sai a zo wasiya zamu yi magana akai insha Allah nan gaba amma a kaida katta wuce maximum kashi 1 cikin ukun dukiyar son samu katta wuce kashi 1 cikin hudun dukiyar 25% in ta yawa 33.3% na dukiyar dukan dukiyar wadannan ababe uku suna da tsanani da sai an fara su akwai wasu kananan al'amura da in akwai lokaci gaba a cikin sharha insha Allah zamu fade su sai gaba na gaba shi gado yana da abin da ake cewa rukunai shine arkanul irs wato rukunan gado in an ce rukuni shine abin da gadon ya doru a kansa in abin ya karye to babu gado in an ce rukunin masallaci shine katangan nan da take waye masallacin da filas din nan in aka rusa katangan aka rusa waɗannan sarnakun babu masallacin zai rushe to shi arkanul irsi guda uku ne wato rukunan gado na farko akwai almuwarris na biyu akwai alwaris na uku akwai almawruf almuwarris shine wanda za a gaje shi wato wanda ya gadar da abun yana zuwa a matsayin almuwarris ne ba almuwarras ba abun da ya fi tabbata a kira shi da almuwarris wato wanda ya gadar da abu kaman baba da ya rasu akwai alwaris mai gadansa shine kaman dan da ya haifa na uku akwai almawruf ita dukiyar da za a gada kaman kudi ne ko gida ne ko fili ne ko dabbobi ne ko mota ne ko mashin ko keke to waɗannan guda uku su ne rukunan gado in babu su ba maganan gado sai na biyu akwai shurutul irs wato sharuɗa na raba gado su kuma sharuɗa su ne conditions da sai an same su tukunna a yi me a fara raban gado in ba su cika ba aka raba gadon gado bai yi ba na farko shine mautul muwarris su ma guda uku ne ya zama wanda za a gaje shi ya rasu matukar yana raye in an raba gado ba gado ba ne bai rabu ba dole sai bayan mutum ya bar duniya barin duniyar nan a zahiri ko a hukunce idan aka ce is clinically dead ta asibiti to anan malamai suka ce in ya zama hukuman ne ko anan ya rasu ake daukan sa so da haka a samu mautul muwarris na biyu daga ciki shine hayatul warisi walau bi lahaza ba'da mautil muwarris, shine a samu wanda zai ci gadon ya rayu koda second day ne a duniya gabanin wanda zai gada ya rasu. Idan da ya rasu baba ya rasu da second biyar sai dan ya rasu, to wannan dan zai ci gado koda ku second day ne ya rayu bayan babansa zai ci gado. In ku dan ne ya rasu bayan rasuwarsa da second day baban ya rasu, to anan baban zai ci gadon dan. Na uku shine ainihin as-sabab al-murtabit bainahuma, a samu wani dalilin da yasa tsakaninsu akwai cin gado. Ba dama kawai ka ce wani danka ne, me alamar danka ne, eh ga mahaifiyarsa ta haife shi ni na aure ta, to shike ne ya zama danka, wato sai an samu dalilin da ya kulla alaka tsakaninsu na za a iya cin gado. In ka ce danka ne a samu hujjan dan naka ne, in ka ce babanka ne a samu hujjan babanka ne, in ka ce iyalinka ce a samu hujjan ita iyalinka ne. Sai na uku akwai asbabul irsi, su ma guda uku ne sabubba da suke sa a yi gado, wanda in an samu ɗaya daga cikin uku ana iya yin gado. Na farko annasab, dangantaka ta jini, idan akwai alaka ta jini ana iya gado tsakanin ɗa da uba, uba da ɗa, ɗa da kaka, baba da jika, idan ya zama masu sha makance su ba sana, to kaga anan an samu nasaba ta jini ne tsakani, tana sa a yi gado. Akwai annika, aure, idan miji ya aure da mace dalilin auren suna cin gadon junansu. Sai na uku akwai alwala, shine wala'ul itaqa, wato kaman idan aka yanta bawa, wanda ya yanta shi tsakaninsu da juna ana iya samun gado. To waɗannan guda uku sune asbabul irs. Sannan akwai mawani'ul irs, abubuwan da ke hana a yi gado, su ma guda uku ne. Na farko daga cikinsu ikhtilafud din, sabanin addini tsakanin mai gado da wanda za a gada yana hana gado. Na biyu alkatil, idan wani ya kashe wani da gangan dan ya ci gadonsa ana hana gado. Misali a samu ɗaya da gangan ya kashe baba dan gado, ko baba da gangan ya kashe ɗansa dan gado, babu gado tsakaninsu. Dalilin me? Saboda alkatil. Idan kuma kisa ne ba na ganganci ba, ba ganganci ko kaɗan, to a nan wurin akwai diyya. Ɗaya yana tuka mota ba ganganci, sai uzuri ya faru, aka yi hatsari, aka rasu a ciki babansa, sai zama yana ciki, a nan yana iya cin gado, amma akwai diyya. In ku yi biya diyyar, to bayi da rabo a cikin diyyar. Na uku akwai me? Arriq, wato rakik. Idan mutum bawa ne, ka'ida ba zai ci gadon mahaifinsa ba. So daga an samu bauta, bauta tana hana me? Tana hana gado. Waɗannan su ne mawani'ul irs. Sai gaba na gaba su ne al'amuran da ake nau'in rabuwan gado. Rabuwan gado kala biyu ne idan za a raba shi. Akwai al'irs bil fara'id, akwai al'irs bil asaba. Al'irs bil fara'id wato rabon gado wanda Qur'ani specifically ya faɗa rabon da za a bayar. Akwai inda Qur'ani ya faɗa wanda yace shine ayyakuna lil warithi mirasan muqaddaran wa mazkuran, ya zama abinda zaka gada daman specifically Qur'ani ya kira shi, to shi ake kiransa al-irs bil fara'id. So shi wannan kuma guda shida ne. Na farko akwai an-nisf, akwai rabi, akwai ar-rubu, akwai 1/4 ɗaya cikin hudu, akwai as-thumun ɗaya cikin takwas, akwai as-thuluf ɗaya cikin uku, akwai as-thulusan biyu cikin uku, na ga ya dauke go, akwai as-sudus ɗaya cikin shida. Waɗannan guda shida Qur'ani ya kira su specifically, ya ce su ne gado da ake bil fara'id. Sannan wanda suke gado bil fara'id su kuma su goma ne. Na farko akwai az-zauj, miji. Na biyu akwai az-zauja, mata. Na uku akwai al-ab, baba. Na hudu akwai al-um, mama. Na biyar akwai al-jadd, kaka. Na shida akwai al-jadda, kaka mace. Na bakwai akwai al-banat, ƴaƴa mata. Na takwas akwai banatul ibn, ƴaƴan matan ɗanka. Sannan na tara akwai al-akhawat li ghayril ummi, ƴan uwa mata ba ta wurin uwa ba. Sannan kuma akwai auladul um, ƴaƴan mamarka. Waɗannan su ne guda goma da Qur'ani ya kira suna cin gado by fraction da an kira specifically a Qur'ani. su guda goma ne. Sai kuma akwai al-irth bil asaba, wato raba gado da asaba. Raba gado da asaba kuma shine wanda asali an ce zai ci gado, amma ba a kira one over nawa za a bashi ba. Saboda guda shidan nan ne kawai aka kira fraction. Saboda in za a raba gado ana so a dauke shi a tsalin numerator over denominator. Denominator nan idan ka fitar da wanda za su ci gado sai ka duba LCM nasa, lowest common multiple. In ka duba LCM din lowest common multiple din shine zai ka duba wane number ne zai shiga cikin wanda za su raba. An ce 1 over 8, can 1 over 6, nan an ce 1 over 3. To sai ka duba menene LCM din 8 da 6 da 3?
24.
Kaga ya zama 24. 8 zai shiga 24 3 times, 6 zai shiga 24 4 times, 3 zai shiga 24 how many times?
8 times.
8 times. To sai ka dauki LCM. To wannan shine al-irth bil fara'id. Bil asaba sune masu cin gado, amma ba a kira fraction da za a basu ba su kuma. So tunda ba a kira fraction nasu ba, to mafiya yawan lokaci su idan suka zo jira suke, sai duk wani mai fraction ya dauke, in suka zo sai su tattara sauran su tafi abin su. To shine inda hadisin ilhaqu al fara'id bi ahliha fama baqiya fa huwa li awla rajulin zakar. Duk wani mai rabo ku ba shi abin da ya saura, sai a duba waye mafi kusanci namiji ga mamaci, shi sai ya zo ya tattara sauran bil asaba. Mafhum? Kan na abin yayi ga garin mu shiga tafsirin da ko garin mu shiga ciki yafi. Yusikumullahu fi auladikum, Allah ta'ala yace yana muku wasiya ne a cikin ƴaƴanku. Kalmar wasiya da Allah yace UC a kalmomin gado da kuma kula da dukiya, akwai kalmomi da yake da kyau mu gane yadda ake aiki da su. Kalmar wasiya a gado ana aiki da ita ne ga mutumin da ya zo rasuwa ya rubuta wasiya cewa in na rasu ga abinda na mallaka kaza da kaza da kaza. Wanda aka ba wasiyar ya rike shi ake kira da me? Musi lahu. Ko kuma a ce me alwasi, ana fada. Na biyu, wanda ya rasu bai fadi wa zai kula da dukiyarsa bayansa ba, shi kuma sai a kira wanda aka bawa shari'a ta ce kula da shi alwali. Alwali wanda kuma yake raye ya ba wani kula da dukiyarsa sai a ce alwakil. Wanda kuma yayi wakafi endowment na wani center ko abu na addini sai ba wani ya kula da shi sai a ce annazir. So in an ce wasiya, wanda aka bari a baya shi zai kula da dukiyar bayan rasuwar mamaci, mamacin shi ya fada ko shari'a ta ayyana. Wakili kuma shine wanda aka dora ana raye. Waliyi kuma shine bai faɗi komai bai rasu, daga ba aka zo aka tattara dukiyar sai ga suwa za a ba su kula da shi, ya zama waliyin marayu kenan. Sai kuma annazir, wanda aka ba shi wakafi shine aikin alheri da ba na neman kuɗi ba, na neman lada ne. To anan da Allah ya ce yusikumullahu fi auladikum, yana koma na farko zuwa ga wanda aka yi wa wasiya gabanin a rasu. Wasiyar take hannunsa cewa wane ya bar min wasiyan kaza da kaza, da shi ake magana, shi Allah yake wasiya. Na biyu, waliyi ya shiga ciki, wanda ba a bar mar wasiya ba, amma bayan rasuwa aka ga kusancinsa da mamaci sai aka ba shi dukiyar da kuma iyalan marigayi, ya zama waliyi, shi ma waliyi ya shiga cikin wasiyan nan. Mafhum? Tayyib. Amma annazir bai shiga ciki ba. Sannan wakili ya shiga, wane ya dora ka kan dukiya sai ya rasu, haƙƙinka na farko sai ka tattaro dukiyar ka zo ka samu magada. To kaga shi ma wakili ya shiga cikin yusikumullahu fi auladikum, wanda kawai aka bawa ainihin me wakafi shine bai shiga ciki ba. Anan Allah ya ce yusikumullah, Allah yana muku wasiya fi auladikum, a cikin ƴaƴanku. Kalmar wasiya shine al-ahad as-saqil, alƙawari mai nauyi. Wato in aka ce maka wasiya nauyinsa ya fi a ce alƙawari, saboda shi alƙawari ne mai nauyi kuma mai girma. Shi ne Allah yake muku fi auladikum, a cikin ƴaƴanku. A nan al-aulad yana haɗa ƴaƴa maza da ƴaƴa mata. dukkaninsu sun shiga cikin al'aulat. Sannan na biyu na iya komawa kan shi mamacin shi ne ana mar wasiyya tun bai rasu ba, saboda Qur'ani yana da ilimin balaga, shi ne ana itilaƙin fi'ili madi wa yuradi bihil mudari, ana iya itilaƙin fi'ili mudari wa yuradi bihil madi, shi ne tun kana raye ana gaya maka ga abinda za a raba gado bayan ka rasu wa ƴaƴanka tun da kai musulmi ne. Kaka kenan, ai baban ake gayawa amma ba shi zai ba, saboda babu gado sai bayan rasuwa. So bayan rasuwar ka an gaya ma ga yadda za a raba. Don haka duk wani mamaci, in uba ne ko ɗa ko miji ko mata, duk suna da gado. Ai ya san menene ake tsammani idan za a raba gado, saboda a raban gado akwai mutane biyar, matukar ba a samu mawani'ul irsin nan ba, duk yadda aka rabu su suna da rabo a gado, da uwa da uba da mata da miji da ɗa, su biyar ba a sha makance su, matukar ba a samu abin da ke hana gado da muka kira baya ba, su dole sai an ba su. Allah ya ce lizzakari mislu hazzil unsayaini, namiji yana da rabon mata guda biyu. Mafhum? Tayyib. A nan gurin malaman Qur'ani suka ce Qur'ani ya nuna mana irin yadda ake magana. Mafiya yawa ba maganar da aka yi a karantarwa ne matsala ba, lafazin da aka yi aiki da shi ne matsala. Za ka iya faɗan wata magana ba ka tada hankali ba, wani in ya yi ta ta hanyar da bai dace ba sai ta tada hankali, amma saƙon iri ɗaya ne. A nan da Allah ya ce lizzakari ga ɗa namiji mislu misalin hazzil unsayaini, rabon ƴaƴa mata biyu, me ye bambancin wannan da cewa mace na da rabin rabon namiji? Duka ɗaya ne. Amma in ka ce rabin rabo ka nuna mata na ƙasa da tawaya, me yasa ya zama rabi? Sai Qur'ani bai kira rabonta da rabi ba, sai ya ce ita tana da cikakken rabo, shi kuma iya da double ɗin nata. Kaga shi ne lafazin iya magana. Amma da cewa aka yi ainihin lil'unsa nisfu ma lizzakar, to da maƙiya addini sun samu bakin magana. Ita ai rabi ma aka ce mata, to ai ta zata an ce hazzu, tana da cikakken rabo, amma shi da aka zo mai aka yi double aka masa. Sannan Muhammadu Aminu Shankibi rahimahullah ya ce me yasa aka masa double din nan? Saboda ar-rijalu qawwamuna.
الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله.
جزاكم الله خيرا. سورة النساء آية 34. محل الشاهد الله يتي الرجال قوامون على النساء. ماذا سورة سكي منتين ماتا سورة سكي أوكا نوي ماتا بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. Don haka ciyarwa a kan namiji yake. Da aka zo aka raba gado, sai aka ce mace tana da rabo guda ɗaya kamili cikakke, namiji wanta iya da double misali. An faɗi haka ne saboda shi yana da haƙƙin ciyarwa a gidansa, yana da mata biyu, ƴaƴa 11 zai rike. Ita tana aure a gidan wani, in ta karɓi gadon nan ba da shi za a ci abinci ba, ita nata ne, shi kuma nasa na iyalansa ne, akwai nauyi a kansa. Na biyu, itan da ta karɓi natan nan, inda tsautsayi zai faru mijinta ya rasu, sai ta karɓi gadon mijinta, yadda ta karɓi gadon babanta, kuma sai ta dawo gidan yayantan nan ta zauna da gadon baban, da gadon miji yana a kawun, shi kuma wannan gadon baban shi za a yi ta turnukewa ana cinyewa. Ko mahaifiya ce ta karɓi gado, za ta dawo gidan ɗanta ta zauna, kuma na san za a ci ba nata ba, bai cewa kawo kuɗin gadon ki a yi cefa ne. Allah ya ce shine dalilin da yasa aka ji tausayin maza a nan, saboda nasun nan na kowa da kowa ne, general ne, ku kuma na mata nakun nan naku ne, ko jan baki ba sai kin saya da naki ba, amma shi nasa ana karɓa wani ma da buhun masara zai fara saya, ai ka san yana cikin matsala. In dai tunaninsa na farko buhun masara ne, wani na karɓa tunaninsa na farko ya biya hayan gida. Wannan shine abin tausayin, shi yasa dalilin da yasa Allah ya ce ce a baki kaso ɗaya, shi a bashi kaso nawa?
Biyu.
A nan للذكر مثل حظ الانثى ان ذا مريكا داوكا رباوا منا بعد مثالي دان كو غاني سي انسو متون ني يرسو سي بار ايا مزا اوكو ماتا اوكو سو كداي يبري بابو ايالاي بابو اياي ايا مزا اوكو ماتا اوكو جدا نو ذا اربا دوكيسا ذا اربا جدا تارا gida tara ƴaƴa mata uku nan kowanne sai su dauki daya 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 ƴaƴa maza uku kowanne sai dauki biyu 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 kaga mata uku sun dauki daya 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 nawa uku sai namiji na farko yazo dauki biyu biyar namiji na biyu yazo dauki biyu bakwai na uku yazo dauki biyu ya zama nawa tara shikenan an gama saboda ba a so a raba gado a samu wani point kaza kisa sai an raba shi inda zai rabu daidai wa daida in kuwa ba haka ba sai ka samu zai dauki 2 point kaza ko kaza to ba a so ana so ya zama cikakkiyar number ce mutun ne ya rasu sai ya bar ƴaƴa maza guda 6 ƴaƴa mata 3 nawa za a raba gado za a raba gida 15 ƴaƴa mata 3 nan an raba 15 kowace ta zo ta dauki daya 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 ƴaƴa maza 6 saura 12 gare su kuwa sai dauki 2 2 2 ya zama 15 ya kare mutun ne ya rasu ya bar ƴaƴa mata 11 da ɗa namiji daya nawa za a raba gida 13 ƴaƴa mata ko ne dauki daya 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 shi namijin sai dauki biyon karshe ya zama 13 sun kare shine yusikum Allahu fi auladikum lizzakari mithlu hazzil unsayaini مفهوم طيب صدقا قاعده ده العربا kenan anan wurin idan da Allah yace yusikumullahu fi auladikum kuma akwai ababe guda uku da zamu kiyaye na a karkashin wannan aya raban gadan yaya yana kasuwa gida uku ne na uku akwai zukurun khullas akwai nisaun khullas akwai almukhtalit bayna jinsaini akwai maza zalla anan maza zalla a ka'idan gado sun shiga cikin masu cin gado bil fara'id ne ko kuma bil asaba a magana mafi inganci an kira kawai za a ba su kashi biyu ne na mata amma ba a kira fraction ba don ba a ce ko sulusi ko rubu'i ko thumuni ko sudusi ba don haka anan wurin abin da zamu dauka shine in an bar zukurul khullas maza zalla su suna cin gado ne bil asaba ba bil fara'id ba na biyu in an bar ainihin nisa'un khullas wato mata zalla su kuma anan za mu yi magana a kan nasu nan gaba kaɗan sai na uku in an samu al-mukhtalit bayna jinsaini wanda ya goma maza da mata to anan shi ne lizzakari mithlu hazzil unsayaini in mutum ya rasu ya bar ƴaƴa maza zalla guda 6 ba mace ba iyaye ba wani mai cin gado su 6 nan nawa za a raba kawai za a raba gida 6 ne daidai a basu saboda ba mace a ciki kawai gida 6 za a raba daidai kowa sai dauki kashi daya 60,000 ne to ƴaƴa 6 kowa sai dauki 10,000 in ya bar ƴaƴa mata 3 ya bar ƴaƴa maza 3 shine sai a raba gida 9 misali sai aka samu 90,000 mata su dauki 10,000 maza uku su dauki 20,000 haka so lizzakari mithlu hazzil unsayaini sai Allah ta'ala yace fa in kunna nisa'an fawqa ithnataini falahunna thulutha ma taraka idan mamaci da ya rasu ya bar ƴaƴa mata ne kawai guda biyu ƴaƴa mata nawa guda biyu bai da ɗa namiji anan wurin a ka'ida za a dauki sulusani a basu biyu fawqas nataini da aka ce fawqan nan a ka'ida biyu zuwa sama da haka fawqan nan ba iya nufin more than 2 bane iya nufin 2 and above saboda ai gaban sai cewa in kanar wahidatan falahan nis in ya ɗaya kadai ya bari a duniya za ta dauki rabin dukiyarsa in 100,000 ne tana da 50,000 in ƴaƴa mata biyu kadai ya bari za su dauki kashi biyu cikin ukun dukiyar in 60,000 ne za a ba su biyun nan nawa 40 sulusani aka ce mafhum tayyib kula ga wanda malaka ce to tunda mace ɗaya ta dauki rabi ai ba dama kuma ƴaƴa mata biyu in kace uku ne fa ukas na taini daga uku ya fara ai ba dama kuma a dawo da ƴaƴa mata biyu kasa da rabi abinda ke sama da rabi kuma shine 2 over 3 din da to da ka automatically sun shiga sannan kuma ga kissa Sa'd ibn Rabi Allah ya kara masa da yayar su manzon Allah da yazo raba gado sai samu ƴaƴa mata biyu kadai ya bari sai ya dauki kashi biyu cikin ukun dukiyar sa ya ba su to kaga ƴaƴa mata biyu kadai za su gaji baban su dauki 2 over 3 na abin da ya bari ne idan 90,000 ne za a ba su 60,000 su kadai sai Allah ta'ala yace in ita kadai ce wa in kanat wahidatan falahan nis idan mutun ya bar ƴa kwaya ɗaya babu ɗa namiji ba kuwa tana da me tana da rabi mu kiyaye waɗannan ƴaƴa mata biyu kashi biyu cikin uku ƴa ɗaya rabi to kaddara mutun da ya rasu ko da yake ba mu iso na iyaye ba bari mu kara gaba wali abawaihi li kulli wahidin minhuma sudusu mimma taraka in kana lahu waladun idan yana da uwa da uba sai ya zama ya haihu ko haihuwan nan ko ɗa namiji ko mace ko ƴaƴa da yawa to anan ma masana da kashi ɗaya cikin 60 din kashi ɗaya cikin 6 dukiyarsa 1/6 sannan babansa yana da 1/6 uwa 1/6 mata uba 1/6 mimma taraka in kana lahu waladu fa in lam yakul lahu waladun idan bai haihu ba namiji ko mace wa warithahu abawahu sai zama iyayen sa su gaje shi fali ummihi thuluth anan ma masa ita kai tana da 1/3 mu dawo da baya kada mutun ne ya rasu ya bar uwa ya bar uba sai ya bar ƴaƴa mata biyu yayi za a raba gadon su one over six za a ba wa iyaye one over six misali a 60,000 an ba wa mama 10,000 baba 10,000 saura nawa saura 40,000 menene sulusani na 40,000 na 60,000 shine 40,000 so automatically sai su dauki 40 su mata biyu to kaddara yarinya ɗaya ya bari da uwa da uba da yarinya ɗaya a nan sai a ba wa maman 1/6 60,000 tana da 10,000 baban a nan ma iya da 10,000 yarinya ne tana da nawa 30,000 akwai saura 10,000 sai mu koma hadithin ilhaqul fara'id bi ahliha fama baqiya fa huwa li aula rajulin zakar sai a sake dawowa kan baban shi yana da asaba yana cin gado da rabo yana kuma cin gado da asaba to sai a dawo sai a kara masa 10,000 shine ya ci gado bil fard wa bin nasab asaba mafhum wa li abawayhi li kulli wahidin minhum as-sudus mimma taraka in kana lahu walad to kaddara mutun ya rasu sai bar uwa da uba da ƴaƴa maza da ƴaƴa mata misali ƴaƴa maza 6 ƴaƴa mata 3 nawa za a raba dukiyar tasa za a raba gida nawa?
Sha biyu.
In an raba gida 12 sai a yi yaya. Sai a ɗauki guda biyu a ba wa mama ko? Guda biyu a ba wa baba saura nawa?
Saura 8.
Saura 8. ƴaƴa suka saura masa? Maza uku mata uku kuma 8 ya saura. Jazakallahu khairan anan zai iya kaiwa 24 uwa tana da 1/6 24 sai ta dauki nawa 4 uba ya dauki 4 a cikin 24 ya dauki 4 ya zama nawa ya zama 8 saura nawa a ciki saura 16 to saura 16 ne nawa za a ba wa maza nawa za a ba wa mata za ka iya hada wannan dukiyar in ka dama sai ka kara raba ta gida tara sai maza su dauki biyu 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 mata su dauki ɗaya 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 in kai wannan yayi fa in lam yakul lahu waladun, idan mutum bai da da wa warisahu abawahu, bai da da, misali bai da mata, sai zama iyaye za su gaje shi, fali ummihi thuluth, mamarsa na da thuluthi. Anan misali ya rasu ya bar uwa da uba ne, bayan nan babu kowa mai cin gadansa. Anan sai uwa za ta da ta dauki 1/3, ya bar dukiya 60,000, nawa ne 1/3 na 60,000? 20,000. To ya za a yi da saura? Anan baban sai ya dawo ya ci gadansa bil asaba, sai ya dauki sauran 40,000 din gaba ɗaya shi kadai. Saboda me? Maman nata nata ne, nasa kuma yanzu na me? Na gida ne, nasu ne gaba ɗaya. Ba zai mu iya kammala ayar ba, sai dai mu tsaya a nan ko? Insha Allah. Za dai mu kwana a jeji kenan ko? Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Wallahu ta'ala alam.